واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس تقوت كوات رمضان هجرانا لشكرة سبودة لحدود 36 daidai da 25 ga watan 6 shekara ta 2015. Muna cikin tafsirin suratul A'raf kuma za mu shiga ba daga kan aya ta 10 insha Allah ta'ala. Wannan darasi yana karantar da mu hikima ta halittar ɗan adam da kuma tarihinsa. Wa laqad makkannakum fil ardi
wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum فيها معايش قليلا ما تشكرون.
ولقد مكناكم في الأرض الله سبحانه وتعالى يجي للي حقيقة من تبتر درعي وركو أدورا لدى وجعلنا لكم فيها معايش أقوم كتنيامكو أبو بوا رعي وأشكين تدوني عدد قليلا ما تشكرون تلك لن يرجو ليها. Wato babu shakka wannan ayar tana dauke da ilimi mai girman gaske, domin hatta malamai masana ilimin samaniya suna cewa akwai duniyoyi waɗanda suke gefen rana, waɗanda suka fi kusa da rana. Waɗannan duniyoyin waɗanda ɗan adam yake iya ɗora kafansa a kai guda hudu ne, kamar yadda turawa suke cewa akwai Mercury, Venus, Mars da kuma ita duniya ta muke kai. Waɗannan duniyoyi waɗanda mutum ke iya taka su gaba ɗayansu babu wanda rayuwa take iya yiwuwa a kansa in ba ita wannan duniya ba. Ita ce kadai rayuwa take iya sauwaka ga ɗan adam a kai. Domin ta yiwu duniya ta zamanto tana kusa da rana, to rayuwa ba za ta yiwu a kanta ba saboda tsananin zafi. Idan duniyar ta zama tana da nisa daga rana, nan ma rayuwar ba zai yiwu a kanta ba saboda tana da tsananin sanyi. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dora mu a kan doron ita wannan duniya, wurin da zafin bai tsananta ba kuma sanyin bai tsananta ba. Saboda haka yasa hanyar samun rayuwa ba ta samuwa sai dai in a kan wannan duniyar ne kadai. Na'am, akwai wasu duniyoyi da dama a gefen rana, amma waɗannan duniyoyin ɗan adam bai iya sa kansu. Halitta ne ta iska, halitta ce ta iska. Amma waɗannan duniyoyin da muka kirga su ne waɗanda ake kiransu wato solid planet, su ne wato duniyoyi waɗanda suke sandararru da sararru, suna da ƙasa, suna da duwatsu wanda ɗan adam zai iya takawa. Amma ko su ɗin waɗannan duniyoyin rayuwar ba ta yiwuwa a kai, dole sai dai akan ita wannan duniya. Kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa, ita wannan aya tana tabbatar mana hatta inda Allah ya ɗora mu a nan, ƙasar da Allah ya ɗora mu a kai, akwai hikima cikin halittanta. Ita ce kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mana yadda za mu rayu a kai, ya sauke mana hanyoyin rayuwa. Shi yasa yake wajen Allah da kun fiha ma'aisha, kamar yadda al-Imam al-Qurtubi mai tafsirin al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an. Al-Imam al-Qurtubi ya rasu a Misra ranar karamar sallah mai tafsirin al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an, hijira ta 671, wato shekara 765 da suka wuce. Fassarar ita wannan ayan al-Imam al-Qurtubi ya ce, abinda Allah madaukaki yake cewa wa laqad makkannakum fil ardi, mun tabbatar da ku a nan ƙasa. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da rayuwar ɗan adam a nan ƙasa. hadisin da idan ba a nan kasan bane rayuwar ba ta yi ba wato Allah da kuke ha ma'aisha muka sanya muku hanyoyin rayuwa a cikin ta hanyoyin rayuwar dan adam suna nan a cikin wannan duniya al-imam qurtubi yace ja'alna lakum qararan wa mihada mun sanya muku ita duniya matabbata ga ta shinfida wa hayyana lakum asbab al-ma'isha muka shirya muku sabubba na rayuwa والمعايش جمع معيشة وجعلنا لكم فيها معايشة وتجمعنا المعيشة أي ما يتعايش به تبقى عند رأيوا لك ما كان مصاد سند ثمانية في هداونا الدنيا أبين الله يجب عليك كما من المطعم أبين ذاك شيء والمشرب أبين ذاك شاء وما تكون به الحياة abin da rayuwar ka za ta iya yiwuwa ba ta samun ka a sararin samaniya da ka dawo na duniya wannan shine abin da Allah madaukaki yake nufi wannan shine fassarar malaman farko in ka rubuta tafsirai duka haka za ka tara al-imam Sajjad ya ce al-ma'isha ma yatawassalu da bihi ila al-'aysh ya ce ni da al-ma'isha shine abin da dan adam zai iya amfani da shi dogara da shi ya samu rayuwa shine al-ma'isha menene abin da zaka dogara da shi ka samu rayuwa kaga iska kaga ruwa duk dan adam yana buƙatar shi abin da ya zama rayuwar ka ba ta yiwuwa sai da shi wannan shi ake cewa al-ma'isha don haka a littafin tafsirin Fathul Kathir na al-Imam Shawkani a mujallal farko shafi na 167 ya tabbatar da cewa wannan yana cikin mu'jizar al-Qur'ani wannan yana daga cikin mu'jizar da Allah subhanahu wata'ala wanda ya sanya cikin alqur'ani ya faɗa mana cikin alqur'ani ya tabbatar da rayuwar mu akan duniyar nan kuma a cikin duniyar nan ne muke samun hanyoyin rayuwa da zaran mun bar duniyar nan ba za mu samu hanyoyin rayuwar ba wanda idan yake nuna muka cewa da turawa sun yi la'akari da wannan da ba su kashe dingin dukiya ba saboda binciken tauraya saboda ba shi da amfani da ba su kashe dingin dukiya ba saboda tura mutane kan wata da tauraya wanda ana cewa hatta Apollo wanda suka tura kan wata an kashe mai kudin da ya kai dala biliyan goma sha daya suka tura dan adam zuwa kan wata ana tafiya sanadin samaniya saboda bincike amma har zuwa yau abinda ya auku tun shekatun a 70 har zuwa yau ba ta tabbatar mana ga fa'ida guda wanda tafiyar tasu ta samar wa duniya ba babu ita babu fa'ida guda wanda tafiyar tasu ta samar wa duniya me ya dalili Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waja'alna lakum fiha ma'isha abinda za ku rayu gaba ɗaya yana nan duniya idan kun bar shi ba ku samu saboda haka duk inda za ka tafi ba ka zuwa da wata fa'ida sam ba ka zuwa da wata fa'ida sai dai ma ka tafi da fa'idan daga nan duniya saboda haka duk abin da dan adam yake bukata na rayuwa na rayu ko ya fi daɗin rayuwar Allah mun buƙi ya sa a nan duniya idan ana buƙatar iska yana nan duniya ruwa wadatacce yana nan duniya hatta dukiyar da duk muke amfani da ita Allah ya binne ta ne a nan duniyar kamar Fetur Allah ya binne ka a ƙarƙashin ƙasa su kowar da sauran su duk Allah ya binne su a ƙarƙashin ƙasa sai dai mu tona mu fitar mu yi amfani da shi ko ni Allah ya saka a nan duniya hatta ita zuwa waɗanda ake noma a samu wato danko a samu roba da sauran su duk a nan duniya ake samu amma duk da haka bature yana ganin akwai wata fa'ida da zai iya samar ma duniya idan ya tafi kan taurari saboda haka har yanzu ba su fasa ba akwai ma wani shiri da rashi take na shirya jan yawon bude ido idan kana son ka je yawon bude ido kan wata in kana son ka je yawon bude ido kan wata to za ka biya dala miliyan 100 a kai ka kai tashi uku a kan wata to amma ba ta biyar ba ce kawai da farko dai tafiyar da za ka yi kwana 21 ɗin nan a zaune kake kamar inda kake zaune da ka san kujerar mota baya wata wannan kudin don sararin ka ga ce nan motsi ma abu ne mai wahala gare ka kuma in ba kun isa ba za ka sauka ka yi yawo ba a yawo a wani guri sai nan duniya kaga kana yawo ga fita daga nan kuma zuwa wancan wallahi a wata duniyar ba ka iya ba. Allah ya ce waja'alna lakum fiha ma'aisha, rayuwarku a nan duniya take da zaran ka ban nan to babu dai kuma kwana 21 nan da za ka yi in ka tafi yawo da ido za ka tafi ne ka dawo babu shakka. Babu shakka, babu matsayi, ba toilet, ba inda za ka yi ba haya. Saboda haka ba hayan yana jikinka tun ranar da aka tafi har ranar da aka dawo. Kai da shiga toilet sai ka dawo duniyan nan. To shin wannan tafiya akwai daɗi ko ko azaba? Kana iya sashin ga internet, wai cost of trip to moon. Nawa za ka kashe in za ka tafi kan wata in kai sashin za ka tafi? Za ka ga lissafin da za ka fitar. Za ka fitar da dala miliyan 100 ai fada 21 amma fa babu sukuni. To idan ka je ka dawo sai a ce wa man fa'ida, me ce ke fa'idar da ka zo da ita daga kan wata? Tambayar da za mu yi maka kenan. Domin idan da a ce akwai wani amfani da ɗan adam zai samu, to sai a ce ai tafiyar ta ci riba. Sai ya zama kafin ma ka tafin dole ka yi tanadin ruwanka domin a can babu ruwa. Kafin ma ka tafin dole ka yi tanadin iskan da za ka shiga domin a can babu. Kafin ma ka tafin dole ka yi tanadin abincin da za ka ci domin a can babu. Da iskan da ruwa da abinci duk a ina suke a nan. Waja'alna lakum fiha ma'aish. Saboda haka isa duk wanda ya ce zai bar duniyan nan ya tafi wata duniya, ya tafi wata duniya saboda neman wata fa'ida, babu shakka yana aikin banza. Ayar Alkur'ani ta gaya mana daɗin rayuwa ga ɗan adam yana duniyan nan, sauƙin rayuwa ga ɗan adam yana duniyan nan. Don haka isa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu hadisin sahabbai da yawa, sahabbai da yawa, Sauban, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Huraira, Abdullah bin Umar, Ubayd bin Abd al-Ghaffar, Mawla Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, da Abu Dharr al-Ghifari, duk sun bada labari. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tarar da sahabbai suna muhawara akan kaddara. Suna hira da juna akan matsala ta kaddara. Maza Allah sai ransa ya baci har fuskar da launin ya canza. Sahabbai suna bada labari suka ce sai da fuskar manzon Allah launin ta ya canza saboda bacin ransa. Me dalili? Saboda ya samu sahabbai suna muhawara akan matsala ta kaddara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abi hadha umirtum, yanzu wannan shine umarnin da aka yi muku, ku dinga jayayya da juna. Aw ma nuhitum an hadha, ashe Allah bai hana ku jayayya ba? Inna ma halakatil umamu qablakum fi hadha, irin wannan abin da kuke shi ne ya halaka al'ummomi da suka wuce gabanin ku. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zukira al-qadaru fa amsiku, da zaran an ambaci kaddara to ku kame baku da ku musulmai. Wa idza zukira ashabi fa amsiku, da zaran an ambaci sahabbaina to ku kame baku da ku. Wa idza zukirat an-nujumu fa amsiku, da zaran an ambaci ilimin taurari to ku kame baku da ku. Wannan Allah ya ce wannan ilimi uku din bai dace musulmi ya kusa gare shi ba. Saboda me? Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana? Me yasa manzon Allah ya hana ilimin kaddara da abin da ya shafi sahabban manzon Allah da abin da ya shafi taurari? Dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda babu fa'ida da za ta dawo maka. Idan ka gane sahabi mutumin banza ne mai ribarka, daɗa na ƙasa ne asara ce ma za ka yi ga addini maimakon ba ka ci riba. Idan ka shiga ilimin kaddara wani fa'ida za ka samu, haka kuma idan ka koma ga ilimin taurari wace fa'ida za ka samar maka? Maza Allah ya hada na fa'adun zafin salamatu wa rajiya. Mu dawo ga tafsirin sa. Ibn Kathir ya ce ya kulu ta'ala, Allah madaukaki yana ce ina faɗa mumtannan ala abidihi, wato wannan ayan Allah yana karantar da mu ne daga ni'imar da ya yi mana mu bayinsa. Fima makana lahu min annahu ja'ala al-ardha qararan, Allah ya saka ƙasa da muke kanta wurin tabbata. Gashi muna zaune a kanta amma ba ta motsi, ba ta wahal da mu. Waja'ala laha rawatiya, ya sanya manyan duwatsu sun kafe ta. Wa anharan, ga ƙoramu ga rafuka. Waja'ala lahum fiha manazila wa buyutan, Allah madaukaki ya sanya mana gidaje. Kuma a gidan naka, yanzu ka lura da yadda Allah subhanahu wataala ya tsara halittar duniya, duk inda ka samu fili ka tona rijiya sai ka samu ruwa. amma ruwan yanda Allah ya aje shi a karkashin kasa ba zai narka kasan ta yanda ba za ka iya zama a kanta ba, wannan shi ake nufi da al-qarar. Kasan kwaba da aka yi ta duniya aka jefa mata manyan duwatsu, su ake cewa ar-rawasi, da aka jefa manyan duwatsu sai kasar ta kame, kuma duk da haka inda duk ka tona za ka samu ruwa, kana tonawa za ka samu ruwa, amma ruwan bai kai ya cika kasan yanda zaman da za ka yi a kanta ba zai gagara ba. Wannan wata ni'ima ce ga Allah subhanahu wa ta'ala gare mu, wa abaha manafi'aha, sannan Allah ya halatta mana amfanin da ke duniya, wa sakara lahum as-sahab, Allah ya hore mana gajimare da ikhraji arzakihim minha, gajimare ya zama shi yake yawo yana sauke mana samun abinci, wa ja'ala lahum fiha ma'aisha, Allah ya sanya mana hanyoyin samun abinci, sana'o'i daban-daban, makasiba wa asbaban yatajiruna fiha, duk anan duniya ake samu, wa yatasabbabuna anwa' al-asbab wa aktharuhum ma hadha qalilu shukri, sun kafire ce amma mutane duk da haka ba su la'akari da duniyan nan da muke kanta. Shin wace ni'ima Allah ya mana zaman da muke akan wannan duniya, wace ni'ima muka samu? Mu yi tunani haka, amma shi ne sai Allah ya ce qalilan ma tashkurun, kaɗan ne waɗanda abin da kuke godiya a gaba. Wannan yana kama da inda Allah ya ce wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafara, da za ku zauna kirga ni'imomin Allah ba za ku kirjige su ba, lallai dan adam ne yawan zalunci ne mai yawan butulci, dan adam yana da mantuwa. Allah ka sa mu iya godiya gare ka. Me yake gaba?
Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaa'ikati isjudu li adam فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم حقيقة مومك هل الشيخ سنة مك سورة فتيزا أن أقوم كان كالتاريخ هل الشر النبي آدم عليه الصلاة مصومين لن أدم شيني بابا النبي آدم عليه الصلاة فأنا كان من عند أكا هل الشيخ النبي آدم. ولقد خلقناكم للي حقيقة مومك هل الشيخ ثم صورناكم سنن مك سورن تاكو فهمتا تازو كمر كشي هدو أكم فسر وثنن وانا مغير أن الله فهمتا تفرقو أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام فوليك الله يأتي من هل الشيخ من سورن تاكو أما با مؤكي مغنبا بعد مؤكي مغنبا أنا مغنبا أكن أن آدم عليه السلام شيني الله يهل الشيخ دا كنسا يسورن تهل الشيخ دا كنسا. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازل الله لكن سيحل الشأن نبي آدم لكن سيحل الشأن نبي آدم دقلاك وطوره بشرا صويا كما يسورا كأينه يندك إير الجكين سذاك كفنش ونفق فيه من روحه سنة الله يبوسى مثلي ودنا أبوه وبداؤك دك الله ليه لكن سأ Allah shi ya halicci annabi Adam daga laka, ya suranta halittar annabi Adam, surantawa na yanda halittar za ta kasance da kuma busa maka ne, wannan duk aikin Allah ne. Idan aka ce ya halicci annabi Adam, ana nufin kwaba kasar halittar annabi Adam Allah ya yi ta da kansa, Allah ya yi wato ya kwaba kasar halittar annabi Adam da kansa, ya suranta halittar annabi Adam da kansa, ya busa masa rai da kansa. Wannan ita ce fassara na farko, kuma wannan fassara ita ce mafi inganci, ita ce fassaran da Ibn Jarir al-Tabari yake gabatarwa a kai. Don hakika idan aka ce halittar dan Adam, idan Allah yana magana akan halittar dan Adam, babu shakka halittar annabi Adam ake ne. Suranta halittar dan Adam, ana nufin suranta halittar annabi Adam ake ne. Fahimta ta biyu ita ce ta Abdullahi ibn Abbas, inda yake cewa ولقد خلقناكم حقيقة من هذا الشيخ ثم صورناكم سلمك سورا كاكو يسيطو فصرا وانا آية خلقوا في أصلاب الرجال أن هذا الشيخ تالي أصلا هذا الشيخ أن يلي أكتو سوا بايا إياي هذا الشيخ لغدم أن يتني أكتو سوا بايا إياي وصوروا أما سورا تهذا الشيخ مبا في أرحام النساء أنا يسني أما حي فرماكا ainihin halittar ka an yi ta ainihin a kashin bayan mahaifinka, sannan aka ciro halittar naka aka sa a mahaifar mahaifiyarka, lokacin da aka sa halittar a cikin mahaifar ya kuma ka lokacin da aka suranta halittar ka har da yanda zaka fito duniya a tsarin da kake a yau fa fasara ta uku malamin suna cewa khalaqna adam thumma sawwarna dhurriyya shi annabi adam ne muka halicce shi Allah ya halicce shi da kansa amma sauran dhurriyyar sa fa suran ta halittar su ake ba halittar asalin wanda aka yi masa halitta na farko shine annabi adam alaihi salam amma sauran zuriyar sa suran ta su ake a mahaifa saboda banda annabi adam kowa kaga ya zo zuriya ta mahaifa ne sannan na hudu wakila almana wa laqad khalaqna alarwah awwalan thumma sawwarna asbaha akwai malaman da suke cewa abinda Allah yake nufi da mun halicce ku sannan muka suranta ku wato mun halicce rayukan ku sannan muka suranta gangan jikin ku saboda kowane dan adam yana dauke da abubuwa guda biyu yana da rai yana da gangan jiki saboda haka sai Allah yake khalaqnakum mun halicce rayukan ku thumma sawwarnakum sannan muka suranta halittar gangan jikin ku kuma haka saboda an fara halittar rai na dan adam sannan daga baya aka halicci gangan jikinsa halittar rai shine farko kafin halittar gangan jiki wadannan fasarorin duka malaman tafsiri sun gabatar a kai illa dai fasara ta farko ita ce mafi inganci cewa Allah yana magana ne akan halittar annabi adam alaihi salam domin tarihin halittar annabi adam ake magana domin tunda Allah yake summa kaga ya fada cewa maganar baya magana ce da ake akan mutum daya wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum lalle hakika mu halicce ku sannan muka suranta ku thumma qulna lil malaikati isjudu li adam kaga yana nuna annabi adam ake magana kai sannan sai muka ce wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi adam alaihi salam fa sajadu mala'iku sun yi sujuda illa iblis sai dai iblis lam yakun min as-sajidin iblis bai kasance cikin masu sujuda ba qala ma mana'aka
qala ma mana'aka an la tasjuda idza amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin
qala ma mana'aka an la tasjud Allah ya ce me ya hana ka an la tasjuda wato ma mana'aka an tasjuda me ya hana ka kai sujuda ya kai iblis in amartuka lokacin da nayi maka umarni qala sai iblis ya ce ana khairun minhu ni lafi shi khalaqtani min nari ka halicce ni ne da wuta wa khalaqtahu min tin kuma ka halicce shi daga laka ni kai halitta ta daga wuta shi kuma kai halitta ta daga laka saboda haka halitta ta ka tashi ta ya za a yi in girmama wanda nake sama da shi kaga yayi amfani da hankalinsa saboda haka nan ma sai kuskure da ya bi umarnin Allah da Allah ya nuna masa cewa ai halittar lakan ta ita wuta amma saboda dogara da fahimtar shi ya dogara da fahimtar sa sai saba ma Allah subhanahu wataala wannan yake nuna maka cewa duk sa'ilin da mutum ya nuna cewa zai dogara da ilimin sa ba zai nemi fahimtar Allah da ta manzo ba to babu shakka mutum zai halaka don haka yasa الإمام الشوكاني يقول اعتقادا منه أن أنصر النار أفضل من أنصر الطين ثم هذا الشرع النبي آدم عليه السلام إبليس يعني ما حصل سبب أن يجا أن يأمرني أكان سأمرني دبا تقلي ما ونبا الله يأتي أيما النبي آدم عليه السلام سجودا وأن تسا شكما يكي جنن أي هذا تسا تسا هذا الشرع النبي آدم دم زعنا ملايكو سجودا على النبي آدم عليه السلام kira limamu shaukani yace wa kan akhfa'a abuwallah kuma yayi kuskure wannan fahimtar tashin ma kuskure fa inna unsura at-tin afdal min unsuri an-nar asalin halitta ta lafiya ta asalin halittar wuta min jihati radanatihi wa sukunihi wa tuli baqa'i yanayin halittar ma ba zai bace halittar laka ta fi akan halittar wuta saboda in ka duba tabbata ka dubi tabbata a ce wannan wuta ne an kunna shi wannan kulaka ne an tara wuri guda kai daga nufu ka san laka ita ce za ta dawwama nan har baɗi daga nan har baɗi yanda aka aje sannan in dai ba wani abu ya kauce ta ba an zo za a tarar da shi amma wannan wutan fa wuta na ci in mutum yana da hankali ya san anya wuta za ta shekara tana ci saboda haka wajen dadewa laka ya ci wuta wajen saukin mu'amala laka ya huta saboda zaka dauke laka ka sura ta abu wuta kuma ta ina zaka kama yace wasukuni ji wuduni bakai saboda haka nutsuwa ma tana ga laka saboda laka tana tsaye wuri guda sai yanda ka sarrafa ta amma wuta fa ba ta nutsuwa da ka taba nan ta koma nan tana motsi ko ta ina وهي حقيقة مضطربة فريعة النفاذ. الإمام الشوكاني يقول إذا وجه كان يوم موتي سننكم باكة تجيوة باكة تجيوة ما كان كنا شيء إبليس رشن دوغارة إلي من الله ثم يأخذ دوغارة إلي من الله نتاك سيكسوري ومع هذا فهو موجود في الجنة ودونها سننكم لا كنفا أقويش عن الجنة أما وجابا بابيتا kage kenan wannan ya nuna cewa ni'imar lakan da aka halicci annabi Adam alaihi salam da shi yaji ni'imar da take tare da wuta domin idan aka ce wuta a lahira azama ce laka kuma an sami ta a gidan aljanna wahiya muktazatun ilayhi li tahayyaza fihi sannan idan wuta za ta kama wuta ba ta kama ita kanta dole sai ta samu abin dogaro sai ta samu abin da za ta rike kafin ta kama saboda haka sai zama wuta ba ta kama sai da kasa sai da laka laka ya bi ta tafiya to idan ka dawo ga laka ba a nan duniya da wuta tsakanin wuta da laka wadanne ne muke amfana da su ta wajen bautan Allah laka ana gina masallaci da ita kaga tana da tasiri ga musulmi kenan laka kasa tana iya tsarki da ita kana taimama idan baka samu ruwa ba za ka yi taimama da ita kai ibada wuta ba ana ibada da ita to saboda haka inda ake iblis inji al-imam shaukani yace inda ake iblis yayi zulubin tunani da ya gane halittar lakan babu shakka da shi tashi ko kuma ta yi hasada iblis ta shi ya faɗi wannan magana ba gaskiya ba walau la sabqu shaqawatihi wa sidqi kalimati Allah alayhi lakana lahu til malaikatu mutiin li hadha al-amr uswa wa qudwa in ba dan Allah tuntuni ya riga yayi alƙawari akan iblis ba babu shakka da iblis yana tare da mala'ikun Allah cikin waɗanda ake koyi da su ta wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kada sai Allah yake mata
fala fahadu minha fala yaqulu laka anta tatakabbara fiha fakhrud innaka min as-saghirin
قال سيدنا الله سبحانه وتعالى فاهبط منها سيك فوكا دقشينها ابن كثير يتي قال كثير من المفطرين الضمير عائد إلى الجنة كفكا كفوكا دقشينها دقشين من قال في مبالغة تفسير كشي الجنة أجنس حلا ياد قوليش دقشيدا الجنة سنن أفهم أصفين تكيوا باوي الجنة كي الله يتي يفتا دقشينها بلا siffar da aka bashi na daukaka ita ce Allah ya kore shi daga cikin ta wato al-manzila allati huwa fiha til malakuti al-a'la adakan iblis yana cikin wadanda ke wato wadanda ke daukaka wajen Allah subhanahu wataala amma tun da ya saba ma Allah sai Allah ya cire shi daga wannan siffa ta daukaka ya maida shi siffa ta kaskanci yasa Imam Qurtubi yace wato abinda Allah yake nufi fahabitu minha shine fahabit min suratika allati anta fiha wancan sura na daukaka da kake cikin ta yanzu Allah yana cewa ka fita daga cikin ta saboda haka sai Allah ya saukar da shi nan duniya li'annahu sahara li'annahu min an-nar fa shuwiha suratuhu bil-idlam wa zawali ishraqi tunda yake yayi alfahari da cewa Allah ya halicce shi da wuta wannan alfaharin shi ya hana shi biyayya ga Allah subhanahu wataala to sai Allah ya bata halittarsa ya maida ita ainihin sura na wuta idan wuta tana tafiya da duhu wa zawali ishraqihi cewa Allah ya kawar da hasken da da yake da ita da yana da haske sai Allah ya kwace wannan hasken sannan ya bashi hali irin na wuta wuta tana da mugunta da sauransu saboda haka sai ya zama shi dan yana tare da mugunta fa habitu minha sai Allah ya ce sauka da ya sauka aka saukar da shi nan duniya aka kai shi ga ainihin teku wanda ya samu inda yake da al'arshin sa wanda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka al-imam al-qurtubi yace yace bala ya dukunu arba illa ka hay'ati sariki, saboda wannan daukaka da Allah ya amshe ya zama Iblis baya shiga wani guri a nan duniya sai a tuffa a yanayin farawo. Duk inda Iblis zai shiga to a yanayin farawo ne, ko zuciyarka ya shiga, ko ya sa ma wasuwasi da sauransu, ba ka iya ganin sa. Don haka ya sa mutane da yawa idan aka ce akwai Iblis sai su ce a'a babu, saboda ba su ganin shi. Me yasa? Saboda yana da siffa irin ta barawo, siffa ta yaudara, kaga siffa ce ta kaskanci. Allah ya ba shi iko, saboda haka Iblis lokacin da Allah ya saukar da shi ya zama yana da al'arshinsa wanda ya yi yana cikin teku. Wannan ya zo cikin hadisai da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake sahihu Muslim, kitabu sifatul qiyamah wal jannah wan nar, hadisi na 2813. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace arshu iblis fil bahr, al'arshu iblis yana nan a cikin teku. Tun lokacin da Allah ya saukar da shi duniya nan ya zama, to shi ma sai ya nashi al'arshi, yana da al'arshi. Ya ba'u sarayahu fi kulli yawmin yaftatinuna ayatinuna nata, yana tura sojojinsa a kowace rana su je su jefa fitina ga mutane. Saboda haka shi yana nan a ainihin kan al'arshinsa wanda yake yana cikin teku. Manzo Allah yake fa'azamuhum indahu manzila a'azamuhum fitnatan linnas, wanda ya fi daraja a wajen Iblis daga cikin sojojinka shine wanda ya fi yawan fitina ga mutane. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna iblisa yabau arshahu ala alma, Iblis yana haza al'arshinsa akan ruwa. Kamar ta hadisi yace fil bahari, nan kuma yace ala almai, kuma yabau sarayahu kulla yawmi, sannan sai Iblis ya tura sojojinsa a kowace rana. Wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana yabau arshahu ala alma, lallai shaytan yana aza al'arshinsa akan ruwa, thumma yab'athu sarayahu fil nas, sannan ya tura sojojinsa cikin mutane. Fa aqrabuhum indahu manzila, wanda ya fi kusancin matsayi wurin shaytan, a'azamuhum indahu fitna, shine wanda ya fi girman fitina ga mutane. Saboda haka idan sojojinsa aka samu wanda hadarinsa ya fi yawa, to wannan sojan shine wanda ya fi kusantar shaytan. Yaji'u ahaduhum fayaqul, bayan ya aika su sun dawo sai ya yi tambaya, kai yaya, me ka yi? Sai ya ce ma zintu bi fulanin, ban rabu da wani ba, hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kaza wa kaza, sai da na kyale shi yana faɗin magana mara kyau, ya ce kaza ya ce kaza. Bai kula Iblis, Iblis zai ce la wallahi ma sana'tu shay'an, baka yi komi ba, saboda ko zai iya tuba ga Allah. Wa yaji'u ahaduhum fayaqul, wanda zai dawo, me ka yi? Zai ce ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina ahlihi, ban rabu da wani ba, sai da na raba tsakaninsa da matarsa. Kala fa yuqarribuhu wa yudnihi wa yaltazimuhu, manzo Allah yake to wannan da yake ya kashe aure, to shi ne wanda ke kusa da Iblis. Saboda haka Iblis zai ja shi kusa da shi ya rungume shi, yana cewa na'am anta anta, kai ne kai ne kai ne babba, kai ne wanda ka samu daraja mafi daukaka cikin sojojina. Kaga aikinsa kenan fitar da mutane, Allah ya bashi dama. الإمام النووي أشار صحيح مسلم شوفي نشر شاهد دليل 40 شهادة يكي العرش هو سرير الملك أتنى أجل إلى العرش إلى إبليس واتو قدم ملكي قدم سروتا ينا أينهم كجيران ملك سوانو كجيران ملكي ينا كيفني. الإمام النووي يكي مرتبه البحر هيد قتن إبليس الدنيا تنشين جيكو ومنه يبعث سرايه في نواه الأرض, daga wannan gurin yake tura sojojinsa sassan duniya. Ashe Iblis yana da ainihin cibiyarsa a nan duniya, Iblis yana da cibiyarsa a nan duniya, inda ainihin hadkwatansa yake yana cikin teku ne, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin Sharh Mishkat al-Maqadir. Al-Imam al-Mubarak Furi yace wa ma'anahu anna markazahu al-bahr, abinda ake nufi shine ainihin hadkwatan Iblis yana cikin teku. Wa minhu yab'athu sarayahu, daga nan hadkwatan yake aika sojojinsa fi nawahil ardi, a sassan duniya. Sai yake fa sahihu hamduhu ala zahirihi, yanda ka ji wannan hadisi haka ya kamata ka fassara. Iblis yana da al'arshi, kuma yana kan ruwa a nan duniya, daga nan yake tura sojojinsa su je su fatar da mutane. Wa yakunu min jumlati tamarrudihi wa tughyanihi, wato saboda fijirewan shaitan sai ya zama yana kwaikwayon Allah subhanahu wa ta'ala, saboda kwantarewar da yama Allah subhanahu wa ta'ala sai zama yana kwaikwayonsa. Saboda me? Saboda shi ma Allah yana da al'arshinsa. Al'arshin Allah ma akan ruwa yake. Al'arshin Allah akan ruwa yake. Kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratul Hud, wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i. Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida. Al'arshinsa yana kan ruwa. Kaga al'arshin Allah yana kan ruwa. Don haka Iblis da ya zo duniyar nan sai ya zama yana kwaikwayon Allah, shi ma sai ya zama yana da nashi al'arshi, yana kan ruwa. Yana kan ruwa yana cikin teku. Akwai hadisin da ya zo cikin Sahih Bukhari, hadisin Imran bin Husayn, wanda yake ba da labarin wasu mutane da suka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Husayn yake da dakhaltu ala Annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqaltu la qadidil badi. Akwai wani lokaci na taho masallaci, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa. Kafin shiga masallacin sai na daure taguwa ta a kofar masallaci. Fa atahu nasun, da na shiga masallaci na zauna, sai naga mutane ne suna ta bakuntar manzon Allah. Sai ga wasu mutane sun taho min bani Tamim. Fakala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, akbalu ikbalu bushra ya bani Tamim, ku amshi albishirin da na zo da shi daga wajen Allah, ya ku banu Tamim. Kalu suka ce, kad basharatana fa adina, ka riga ka mana albishir ya kai Muhammadu, ka ba mu abin da za ka ba mu. Marrataini manzo Allah yana maimaita wannan bukatar, kuma suna bashi wannan amsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ku karbi albishirin da na zo da shi, ya ku banu Tamim. Sai su ce, mun karba, sai ka mana albishir, ka ba mu. Basu gane abin da yake nufi ba. Ana cikin haka sai ga mutanen Yaman sun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dakala alaihi nasu min ahli al-Yaman, fa qala sai manzo Allah ya ce musu, ikbalu al-bushra ya ahli al-Yaman, ku karbi albishirin da nazo da shi, ya ku mutanen Yaman. Iz lam yaqbaluha banu Tamim, saboda banu Tamim ba su karba ba. Kazu suka ce, qad kadilla ya rasulullah, mun karbi albishirin da kazo da shi daga wajen Allah, ya kai manzo Allah. Suka ce, ji'ina ka nas'aluka an hadha al-amr, mun riga mun karbi addinin musulunci, mun zo ne saboda mu maka tambaya game da al'amarin addini. Kana sai manzo Allah ya ce, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. Tun farko Allah ya kasance lokacin da babu komai tare da shi. Kaga manzo Allah ya fara musu magana akan farkon halitta. Don haka yasa al-Imam Bukhari ya saka wannan hadisin kita a cikin kitabu Bad'il Khalqi. Akwai fashin da al-Imam Bukhari ya ware saboda bayani game da yanda farkon halittar Allah ta kasance. Annabi ya ce musu, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. Allah ya kasance kuma babu komai tare da shi. Wato Allah ya kasance a lokacin da babu komai tare da shi. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i, kuma al-'arshinsa ya kasance yana kan ruwa. Wakataba fi dhikri kulli shay'in, Allah ya rubuta cikin lauhul mahfuz duk abin da zai halitta. To sannan, wa khalaqa as-samawati wal arda, fi Allah ya halicce sammai da ƙasa. Kaga wannan hadisin yana tabbatar mana lalle Allah yana da al-arshi. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma waɗannan mutanen Yaman wato tarihin halittar Allah subhanahu wa ta'ala, ana cikin haka Imran bin Husayn yake, fanada munadi, sai wani mai kira ya kira ni, ya kai dan Husayn sahaban naka suka aika buwa ka ta tsinke ta gudu. Sai na ce, to ai zama bai kama ni ba. Yana cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, fan qalaqtu fi nafsika fa idha hiya yaqfa'u duna hatara, na ji ta don in kama taguwar tawa ina, sai zama ta yi nisa, hangenta nake ina gudu tana gudu. Saboda kafin ya dawo, manzon Allah ya gama bayanin da zai yi mutanen Yaman. Kaga Imran bin Husayn bai ji ƙarshen bayanin manzon Allah ba. Shi da Imran bin Husayn ya ce, fa wallahi na rantse da Allah, lawajittu anni kuntu taraktuha, na so a ce ina ma da aka ce min taguwa ta gudu, in kyale ta kawai sai ta fita. Saboda rashin jin ƙarshen maganar manzon Allah din nan yana damuna. Da ya tsaya da ya ji mai manzon Allah ya faɗa ƙarshe, amma da iyakar abin da ya ji, ya tabbatar mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da al'arshi, kuma al'arshinsa yana kan ruwa. Hadisi ya tabbata, sannan ayar Al-Qur'ani ta kawo. Don haka sai Iblis sai ya zama yana kwaikwayon Allah subhanahu wa ta'ala. ya zama shi ma yana da al'arshinsa yana ɗorawa akan ruwa. Allah ya ce ma Iblis, ka fita daga nan daga ita aljanna, fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha, ba zai taɓa yiwuwa gare ka ka zauna ciki kana mai girman kai ba. Fakhruj innaka min as-sagirin, sai ka fita kana cikin masu kaskanci. Ai, min al-azallin, kana cikin waɗanda Allah ya kaskanta. Saboda haka wannan ya nuna cewa, in ji al-Imam al-Qurtubi, duk wanda ya saba ma Allah, to labudda wannan mutumin sai ya samu kaskanci. Duk wanda ya saba ma Allah to sai ya samu kaskanci, ko dai a duniya ko a lahira. Allah ka kare mu. Saboda shaitan ya saba umarnin Allah, sai Allah madaukake ya ce innaka min as-sagirin, kana cikin makaskanta. Kuma akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ila az-zullu was-sagaru ala man khalafa amri. Wato Allah yake nima, Allah ya saka kaskanci da wulakanci akan duk wanda ya saba umarnina. Saboda haka duk wanda ya saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to labudda zai kasance yana tare da kaskanci da kuma wulakanci. A nan babu shakka muna samun fahimta cewa girman kai yana da hadari, wanda shi ne yana daga cikin darussan da Allah ke karanta da mu. Me ya hana Iblis ya yi sujuda ga Annabi Adam alaihi salam? Girman kai. To don haka Allah ya ce ka fita kana cikin masu kaskanci, girman kansa ɗin ya ba shi ɗaukaka ko kuwa ya ba shi akasin haka. Saboda haka malamai suka ce duk mutumin da ya zama mai girman kai ne, to bai cimma burinsa ma a rayuwa. Idan girman kanka saboda ka samu ɗaukaka ne, ba za ka samu sai dai kaskanci. Duk mutumin da ya riƙe girman kai to ba zai samu ɗaukaka ba sai dai kaskanta. Saboda haka za ka samu cikin Alƙur'ani wurare da yawa, innal ladzina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin ataahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Kaga Allah yake babu komai cikin kirazansu face girman kai, sannan ba za su cimma muradinsu ba, ba za su cimma burinsu ba. Wata ayar kuma a suratul A'raf wanda tana nan gaba muna zuwa insha Allah, Allah yake sa'atriku an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq, zan karkatar da ayoyina ga waɗanda suke girman kai a duniya, wato waɗanda suke girman kai ba za su iya karɓan gaskiya ba. Duk mutumin da ya zama yana da girman kai to ƙarshen sa halaka. Allah ya kare mu, wato ƙarshen sa zai zama halaka. Shi yasa Allah yake wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha, wa in yarau sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila, wa in yarau sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila, dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu an hagatili. Menene Allah madaukaki yake mana, yake kala fa amzirni,
kala amzirni ila yawmi yub'athun.
Kala sai Iblis yake amzirni ila yawmi yub'athun, ka gana da tabbatan kafewa ga Iblis. Maimakon ya nemi gafaran Allah tunda ya yi laifi, sai ce a'a, tunda dai abin ya kai ga an kore ni daga aljanna, amzirni ila yawmi yub'athun, ina roƙonka ka jinkirta ma rayuwata kar a karɓi raina, ila yau ne ba a suna har zuwa ranar da ake tada su daga kaburbura, har zuwa ranar da ake tada mutanen nan daga kaburburan su, wato kada a karɓi raina. Kala sai Allah madaukaki ya ce,
kala innaka minal munzarin.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innaka minal munzarin, lalle kai Iblis kana cikin waɗanda ake jinkirta ma. Ashe akwai waɗanda Allah yake jinkirta musu ba zai karɓi ransu ba har zuwa ƙarshen duniya. Allah ya amshi addu'ar Iblis duk da cewa ya saba mishi, duk da cewa Iblis ya saba masa, amma ya roki Allah, Allah tabaraka wata'ala ya amsa masa, yake ya sa shi cikin waɗanda ake jinkirtawa. Amma shi Iblis abinda yake so shi ne Allah ya jinkirta masa ba wai zuwa ƙarshen duniya kawai ba, zuwa farkon lahira. Farkon lahira shine duniyar ta riga ta zo ƙarshe, mutane sun halaka ko masu halaka sun halaka, sannan lokacin da za a tashi kaburbura ya zama mutane sun tashi sun tarar da Iblis bai mutu ba. Kaga nan ma mugunta ne, saboda idan mutane sun tashi a lahira, kaga za su tarar da shi yana nan yana jiran su, ya hana su isa ga aljanna. Ya ce yasa ya ce amfirni ila yaumi ba'athuna, ka jinkirta min zuwa ranar da ake tada su. A nan suratul A'raf Allah ya ce ya jinkirta masa, amma bai gaya mana cewa zuwa wannan ranar ba, ba zuwa ranar ba ne. Kamar misali a suratul Hijr aya ta 38 Allah yake ila yawmil waqtil ma'lum, Allah ya jinkirta maka zuwa ga lokaci sananne. Wanne ne sanannen lokaci? Shine lokacin karewar duniya, shine lokacin annabkatul ula, lokacin da za a yi butan kaho na farko. Hina yamutul khalqu kulluhum, lokacin da halittun Allah suke mutuwa gaba da yansu. Kaga Allah ya jinkirta maka zuwa ƙarshen duniya ne, ba farkon lahira ba, domin sai duniya ta kare kafin nan za a je ga farkon lahira. Shi yana neman a jinkirta masa zuwa farkon lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a, ya jinkirta masa ila yawmil waqtil ma'lum, zuwa ga rana na lokaci da aka sani shi ne ranar ƙarshen duniya. Ibn Hajar al-Asqalani a Fathul Bari mujallad na 6 shafi na 446 yace huma nafqatani faqat, abin da ya inganta a aqidat ahlus-sunna, abin da hujja ta tabbatar, busan kaho guda biyu ne shi ne abin da ya tabbata. Fal'ula, busa na farko da za a yi, ya mutu biha kullu man kana ayyan, duk wanda ya zama yana da rai to zai mutu, duk wanda yake da rai zai mutu. Wa yubsha ala man lam yamut mimman istathna Allah, wadancan da Allah ya keɓe su, wadancan da Allah madaukake ya keɓe su, su ma na kusuma. Wasaniya, yake busa ta biyu, ya ishu biha man mata wa yufiku biha man kushi alai, akwai waɗanda har abada ba za su mutu ba, amma ko su ɗin ma Allah zai sumar da su. To idan aka yi busa na biyu, lokacin kuma waɗanda suka mutu za su tashi, waɗanda suka suma za su farfado. Wannan ya samu dalilai da yawa, babu shakka a cikin Al-Qur'ani. Kamar yadda Allah yake cewa a suratul Zumar, wa nufiha fi suri fa ta'ika man fi samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah. Kaga wannan ya nuna cewa idan aka yi busa na farko, akwai waɗanda ba za su mutu ba, illa ma sha Allah. Sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma nufiha fihi ukhra, sannan za a sake busa cikin kaho. Fa idza hum qiyamun yanzurun, sai ga mutane sun mimmike suna jiran, wato suna kallon hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. A nan malamai babu shakka sun yarda da cewa akwai waɗanda ba su mutuwa idan aka yi busa cikin kaho. Shaitan yana roƙon Allah ya sa shi a cikin su, Allah ya yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sa shi a cikin waɗannan. Suwaye waɗanda ba su mutuwa ɗin nan? Ana cewa mala'ika Jibrilu, Mika'ilu, mala'ikan mutuwa, mala'ika Israfil. In ka duba littafin Ibn Qayyim Jawziya da ake kira Kitabur Ruh, shafi na 50, haka nan Fathul Bari mujallad 6 shafin 371, ana haɗawa da waɗanda ke ɗaukan al'arshi, domin akwai mala'iku masu ɗaukan al'arshi. To waɗannan, fahimta ta farko ita ce waɗannan su ne waɗanda Allah bai karɓar rayukansu idan an yi busan kaho na fari. To duk da cewa babu wata hujja da ta ayyana cewa mala'ika Jibrilu, Mika'il, Israfil, malakul mauti, hadisin da ya zo da maganar bai inganta ba, saboda haka babu wata hujja ingantacciya illa dai akwai wannan fahimta. Na biyu ita ce fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal da wasu malamai kamar malaman hadisi da yawa, hatta Ibn Taymiya. In ka duba Majmu'ul Fatawa mujallad na 1261 da littafin Ibn Qayyim Jawziya Kitabur Ruh, wa amma al-istithna'u fa huwa mutanawilun liman fil janna. Ibn Taymiya yake da aka ce idan aka yi busa cikin kaho, kowa zai mutu waɗanda ke da rai illa man sha Allah. Kowa ya Allah ya ce ne da cewa ba za su mutu nan ba. Ibn Taymiya yake waɗanda ke cikin aljanna, domin akwai mata a cikin aljanna, yanzu haka akwai aljanna tunti da Allah madaukaki ya riga ya halicce ta. Allah ya halicci aljanna tunti, kuma ya riga ya yi halittan mazaunanta. Akwai mata a cikin aljanna, sannan akwai masu hidimomi a cikin aljanna, akwai halittu a cikin aljanna, kamar akwai dabbobi waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana dabbobin ni'ima, ita ma wuta fa akwai wata halittu a cikinta. Saboda haka idan aka yi busa cikin kaho, tunda an ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin wannan wato aya, yana cewa wa nufiha fi suri fa ta'ika man fis samawati wa man fil ardi, kaga ya nuna cewa sama da ƙasa duk wanda ke ciki zai mutu, amma banda waɗanda ke cikin aljanna, saboda su Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya keɓanta su. Me ya dalili? Ibn Taymiya ya ce fa inna aljannata laysa fiha mautun, ita aljanna babu mutuwa a cikinta. Saboda haka idan an ce an yi busa cikin kaho, kowa ya mutu banda waɗanda ke cikin aljanna. wa mutanawilun ligayrihim, amma kuma yana iya samun wasu su dai na aljanna ba za su mutu ba. Idan akwai littafi na al-Imam al-Qurtubi da ake cewa mai sahibul mufhim lima ashara min tarhib kitab Muslim, shine al-Imam Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Qurtubi, yana da littafin da yake yayi rubuta akan tashin kiyama. Yana da littafin da ya rubuta akan tashin kiyama, ya saka hujjoji da dama na malamai akan suwaye ba su mutuwa idan aka busa cikin kaho, babu shakka yan aljanna suna ciki. Allah tabaraka wa ta'ala yace la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula, wanda ya riga ya mutu shi ma ba zai sake wata mutuwa ba, saboda idan mutum ya mutu aka yi busan kaho, busan da za a yi nan ba zai sake yin mutuwa ba. Bane sake mutuwa ba, tunda Allah madaukaki yace ba a danta na mutuwa sau biyu. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula. A littafin al-tazkira na al-Imam al-Qurtubi bi ahwal al-mauta, da kuma littafin Ibn Taymiyyah Majmu' Fatawa mujallal hudu shafi na 261, an tabbatar da cewa waɗanda hujja ta ayyana ba za su mutu ba su ne matattu wanda ya riga ya mutu, idan an yi busa cikin kaho ba zai mutu ba, wanda ke cikin aljanna ba zai mutu ba. Saboda haka waɗannan halittu na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tabbatar da hujja a kansu cewa su ba sa mutuwa, amma banda su babu wata hujja ingantacciya, kamar da al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a littafinsa at-Tazkira, yace wala yumkin al-jazm bi kulli ma tasnahu Allah fa inna Allah aqmaka fi kitabi, bai yuwa ka tabbatar da wani ka ce ga wannan shine wanda Allah yake magana akan ba zai mutu ba, saboda Allah ya sake maganarsa a littafinsa. Ibn Kathir yace abinda aya take nuna mana Iblis la'anahu Allah hayyun al-ana, tunda Allah madaukaki yace innaka minal munzirin, kana cikin waɗanda ake jinkirta musu. Kaga ya nuna cewa Iblis yana da rai har zuwa yanzu ba zai mutu ba sai a ƙarshen duniya. Munzarun ila yawmil qiyamati bi nassil Qur'an, Allah ya jinkirta ma Iblis, Allah ya jinkirta ma Iblis zai karɓi ransa ba har zuwa ranar qiyama, nassi na Al-Qur'ani wato hujja ta tabbata cikin Al-Qur'ani. Ibn Kathir yace wa lahu arshun ala wajhi al-bahri, yana da gadon mulki, yana da karagar mulki akan teku, wa huwa jalisun alayhi, yana zaunawa a kansa, wa yab'athu sarayahu, sannan ya tura sojojinsa sassan duniya, yulquna bayna an-nasi sharra wal fitan, za su rika tafiya suna jefa sharri da fitintunu tsakanin mutane, wannan yana cikin al-bidayah wa an-nihaya, littafin tarihi a mujallal farko shafi na 128. Wato lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya jinkirta ma Iblis tunda Iblis ya roke shi, to amma kar mu manta Allah madaukaki ya gaya mana duk makircin shaitan inna kayta shaitani kana dha'ifa, duk makircin shaitan yana da rauni, in dai ka yi riko da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai maka kariya. Me yake gaba?
Ala babbi ma wa asani la aqudan
قال سيدي سيدي فبما أغويتني فبما أغويتني إلى توصلي لجرمانكا يلا كما لو كان إلى رنسوا لجرمانكا جرمانكا جاءوا بوايركا فبما أغويتني بوايركا دهارك إيا حلقت دمين الله يا بواي إبليس دهار إيا حلقاشي kaga kenan Iblis bai gagari Allah ba, saboda haka sai Iblis yana tawassuli da buwayar ta Allah, kaga hikima, domin da yake fa bima aghwaytani a suratu Saad ya fito da ainihin kalmar da ya faɗa suratu Saad aya 83, qala fa bi izzatika, yace qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, amma ana fa qala fa bima aghwaytani, abinda yake nufi ya Allah ina tawassuli da buwayarka tunda har ka iya rinjayata, wato ka buwaye ni har na halaka, to ina tawassuli da wannan buwayar taka da ugu yannahum ajma'in, lallai sai na hallaka mutane baki ɗayan su, a can kenan yace illa ibadaka minhumul mukhlasin, nan kuma yace la aqudanna lahum siratakal mustaqim, zan tsuguna musu a tafarkin kadin nan madaidaici, tunda kana da tafarki mai da shi ni ko zan je in tsuguna ina kira su biyo, duk wanda ya zo wucewa zai karar da ni, kaga alƙawarin da ya ma Allah kenan shedan bai samu damar fatar da dan adam ba sai da ikon Allah Allah ya mu gani saboda haka sai da ya roƙi Allah Allah ya ba shi dama kaga da farko ya roƙi Allah a jinkiyar ta masa kuma Allah ya ba shi dama sannan ya nemi yayin tawassuli da buwayar Allah kafin nan ya tabbatar da cewa zai iya fatar da dan adam la aqudanna lahum siratakal mustaqim lallai zan tsuguna musu a tafarkin kannan madaidaici zan tsuguna akan wannan tafarkin naka duk mutumin da yazo wucewa zai tarar da ni sai na yi kokarin fatar da shi akwai hadisin sabura bin abi fakih wanda yace yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ash-shaytana qa'ada li ibni adam bi afruqihi shi shaytan ya tsuguna ma dan adam a dukkan hanyoyinsa wato duk wata hanya ta dan adam akwai shi dan yana nan ya tsuguna yana jiranka kowace hanya ta dan adam akwai shi dan yana nan ya tsuguna yana jiranka sai ya fatar da kai hadisin yana sahih sunan nasa'i hadisin 1134 saboda haka ibnu qayyim jawziya a littafin at-tibyan fi aqsam al-quran shafin 265 yace daga cikin hanyoyi wadanda shaytan yake bi ya fatar da dan adam hanya mafi sauki wanda ya fi cin nasara ba tare da ya wahala ba ita ce hanyar fushi wannan ta fi sauki gare shi saboda manzon Allah ya karantar da mu hanyoyin da shaytan yake bi ya fatar da mu ibnu qayyim jawziya yace amma kafafu fa huwa gaulun aqli ya gatahu kama ya gatahu fi busha idan dan adam ya zama ya fusata to yana zama mai sauki wajen farautar iblis kamar yadda akuya za ta bayyana gaban zaki domin idan dabban daji ne tana da gudu za a ce za a dade kafin zaki ya kama amma akuya ba kaga gudun ta ga zaki abu ne wanda ke gagara saboda haka idan dan adam ya fusata idan dan adam ya fusata ibnu qayyim jawziya yace to yana da sauki shaytan yayi farautarsa saboda haka yasa hali na fushi ya zama hali ne da dan adam ya kan iya rabuwa da hankalinsa wa a'zam ma yaftarihu shaytan inda gababihi wa shahwatihi a lokuta guda biyu lokacin da ka fusata da lokacin da kake sha'awa idan kana da sha'awa to lokacin shaytan yana samun sauki wajen farautanka haka na lokacin fushi amma yake wa idza kana irtuhu innama huwa ala ma yanfa'uhu idan ya zama kokarinka a rayuwarka shine ne ma abin da zai amfane ka kawai hafaduhu munafasatun fil khairi idan ma an same ka da hasada to kana hasada ne saboda wajen rige-rige akan aikin alkhairi ba aiki na sharri ba wa kadabuhu lillahi ala alaihi idan ma aka samu ka kusaka ka yi fushi ne saboda an saba dokan Allah wa shahwatuhu idan ya zama kana da sha'awa musta'mila fi ma ubiha lahu sha'awar ka ba ta haram ba ce sha'awar ka ta aure ne wato idan ma har sha'awa ta same ka to sha'awar kana yin ta ne ta hanyar Allah wa auna lahu ala ma umira bihi yace to wannan dake da irin waɗannan sifofi lam taburruhu hadhihi al-arba'a ko da shi dan yayi kokarin farautar ka ba zai iya nasara ba inji ibnu qayyim jawziya sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi dan ya tsuguna ma dan adam a dukkan hanyoyinsa kamar yadda ya ma Allah alƙawari annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin jabir yana cewa inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'ani shaytan yana halartar dayanku a lokacin komi duk abin da za ka yi matukar shaytan yana bukata yana da riba ciki to sai ya zo hatta ya haburahu inda ta'amihi har lokacin abinci shaytan zai zo shaytan zai taho lokacin da kake cin abinci manzon Allah yace fa idza saqat min ahadikum al-luqma falyumit ma kana min azab idan ya zama kana cin abinci to noma guda ta fadi to wannan noma ka kawar da kazantar da ke jiki sun mare akul haka ci kar ka kyale ma shaytan ya samu rabu a cikin abincin wala yadu halu shaytan wato manzon Allah yana karanta da mu kar mu yadda mu sake mu ba ma shaytan kafa ko mi kankanta domin idan kana cin abinci ya zama noma guda ce ta fadi kamar mai cin shinkafa ai da wuya ka gama shi ma a samu wani bai watsa ya kasa ba idan mutum yana kauri to ina a nan manzon Allah yana nuna cewa duk da cewar na kwanon ya ishe ka amma kar ka bar wanda ya zube don kar ma shaytan ya ci riba wato kar ka kyale ma shaytan ya samu kafa a tare da kai manzon Allah ya ce fa idza faraga falyad'a asabi'ahu idan ka gama cin abincin ka lashe hannuwa yatsunka kafin ka wanke wato yana manzo Allah yake fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu albaraka, dan baka san ina albarkan zai kasance ba. Nan ma manzo Allah yana so kada ka bar ma shedan wani rabo a cikin yatsun ka saboda ka ci abinci. Hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 2033. Shine Imam Nawawi yake hadisin yana karantar da mu annahu ya'kuluna shedan da jama'ar sa suna cin abinci, saboda manzo Allah yake kar ka kyale ma shedan wala ya da halin shefa, kar ka kyale ma shedan. Shedan yana cin abinci yana shan abin sha, shedan yana cin abinci yana shan abin sha, bisa ga waɗannan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me yake ma Allah tabaraka wa ta'ala?
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
ثم لآتينهم من بين أيديهم فنناي القولي زنجي ومتاني تكبنسوا وتكبنسوا شيني زنجيكو كريم ربك الدنيا duniyar ka shedan sai ya bata ta, wa min khalfihim zan je musu ta bayansu, wato ta lahirar su kenan, wa an aymanihim zan je musu ta damansu, yani hasanatihim abin da ya shafi ayyukan ibada, duk wani aikin da za ka yi ka samu alkhairi shedan sai ya shiga, wa an shama'ilihim ka hagunsu, yani sayyi'atihim aikin laifi shedan ba zai rabu da kai ba, wa la tajidu aktharahum shakirin, sannan ba za ka samu mafi yawan mutane masu godiya gare ka ba. Ba za ka samu mafi yawan mutane masu godiya ne gare ka ba. Kaga shedan ya sha kamar lallace ya fitar da dan adam. Me ake nufi da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala? Godiya ga Allah yana zuwa ne akan abubuwa guda uku, kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa cikin Madarijus Salikin mujallar Bishafi 239. Godiya ga Allah tana zuwa akan abubuwa guda uku. Na farkon su ma'rifatun ni'ima, ka san wannan ni'imar da ka samu. Ni'imar da ka samu, misali ka samu kuɗi, to ka yarda wannan kuɗin da ka samu ba ƙarfinka ba ne, Allah ne ya baka. Ka jingina wannan ni'ima ga Allah subhanahu wa ta'ala, wannan ya nuna ka yi ma Allah godiya. Amma idan ka ɗauka dukiyar da ka samu ƙarfinka ne, dabaranka ce, ko mulkin da ka samu ƙarfinka ne, dabaranka ne, to ko da ka ce Allah na gode, a'a, ba ka yi wa Allah godiya ba. Dole sai ka mayar da al'amarin wannan ni'ima ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatun ni'ima, ka san ni'imar da ka samu daga Allah ne. Wannan shi ne abu na farko. Na biyu, wannan ni'imar ya zama ka karɓe ta, karɓan da za ka yi ya zama ya dace da umarnin Allah da manzonsa. Idan Allah ya baka dukiya, da farko ka yarda Allah ne ya baka dukiyar. Na biyu, godiyarka ga Allah game da wannan ni'ima shi ne kada ka rabu da wannan dukiya face ta hanyar da Allah ya yarda da ita. Saboda haka sai hanyoyin da Allah yake a sarrafa dukiya, waɗannan hanyoyin ne za ka fita da wannan dukiyar da Allah ya baka. To ka yi ma Allah godiya. Sannan na ƙarshen su as-salahu biha, ka yi ikirari da bakinka ka gaya ma Allah lallai ka gode masa shi ya baka. Kaga kenan godiya tana zuwa mataki guda uku. Ka san Allah ne ya baka, ka yi amfani da dukiyarka wajen hanyar da Allah ya yarda da ita. Sannan na uku, kai ma Allah godiya. Sai da yake cewa wala thumma la wala tajidu ay fi thumma la ajiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ihim wa la tajidu aktharahum shakirin wala tajidu aktharahum shakirin, ba za ka samu mafi yawan mutane masu godiya ne gare ka ba, Allah ka saba mu bai. Me yake masa?
Ala zurtuna madhuma madhura لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
قال في الله يشير مثلا اخرج منها تلك في تلقى الجنة. اخرج منها يعني من الجنة. ففي تلقى الجنة مذموما مذؤوما يعني معيبا. كان من عيب مدهورا. Sannan kana wanda aka la'ance shi, wato wanda aka nisantar da shi, al-mub'ad al-matrud, wanda aka kore shi aka nisantar da shi daga rahamar Allah. Laman tabi'aka minhum, lalle wanda ya bi ka daga cikin su mutanen, la'amla anna jahannama minkum ajma'in, lalle nayi alƙawari sai na cika wutan jahannama da kutsun baki da yanku. Allah ka kare mu, saboda haka yasa kullum akwai bukatar mutum ya rika yin addu'a kamar yadda Abdullah bin Umar ya ba da labari lam yakun rasulullah yad'u hadhihi da'awati hina yusbihu wa hina yumsi akwai addu'ar da manzon Allah baya barin ta kowace rana safe da yamma Abdullah bin Umar ya ce akwai addu'ar da manzon Allah bai barin ta a kowace rana safe da yamma Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر أوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك اللهم أن أغتال من تحتي حديث هنا صحيح سنن ابن ماجة حديث يدعوك لدليلها لشرن لديلكما صحيح ترجيب حديث لشدان عن سنة وتقول لك لقين الدعاء Allah ya tsare ka ta gabanka da bayanka samanka da kasanka manzon Allah bai barin wannan addu'a kullun ka rika roƙon Allah saboda baka san ta inda shedan zai taho maka ba idan ya taho ma ta gaba bai ci nasara ba kar ka dauka ya fada na zai zo ta baya in ta bayan ma bai ci nasara ba bai bari ba sai zo ta dama saboda haka babu wanda ake cewa ya tsira sai wanda ya tsira da imaninsa wanda ya mutu tare da imaninsa shine wanda za a ce ya tsira daga tarko na shedan Allah ka samu iya tsallakewa wa ya adam
wa ya adam salata wa zawtuka aljannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqrab hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin
wa ya adam sai Allah ya kira annabi adam alayhi salam to ya kai adam uskun anta wa zawjukal janna da kai da matarka ku zauna a aljanna saboda haka ittifaqan ibnu taymiya a majmu' fatawa mujallad na shafi 347 yace aljannatu allati askanaha adam wa zawjatuhu inda salatil umma wa ahli sunnati wal jamaa'a hiya jannatul khuldi wannan aljannar da Allah ya ce ma annabi Adam ka zauna kai da matanka ita ce gidan aljannar da muke ta gwagwarmayar mu samu a ranar kiyama saboda haka annabi Adam ya shiga aljanna wannan aljannar da muke ta kokarin mu ne ma ita ce Allah maka suke zauna da shi Allah ya saka shi a cikin aljanna da shi da matarsa kuma ya ce musu fakula min haythu shi'tuma ku ci duk abin da kuka ga dama ta inda kuka ga dama min haythu shi'tuma min haythu shi'tuma ta inda kuka ga dama wato duk abin da ke cikin aljanna Allah ya halaka muku amma sai dai abu sai tak wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kada ku kusanci wannan itaciya wannan bishiya idan kun kusance ta to za ku zama cikin azalumai ka duba inda Allah ke jarraba bawa Allah yana jarrabawa ga bawa idan aka ce za a kwatanta ni'imar aljanna akwai wata ni'ima ta duniya da za a samu wanda sai kamar ita babu duniyar gaba dayanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'imar ta bata wuce wurin rataye durina a gidan aljanna ba to bare aljannar gaba dayanta Allah yake ma annabi Adam da Hawwa ku je duk abin da kuka ga dama amma bishiya dai tak to ko a nan duniya da aka ce an baka duk dan kicin da ke duniya ka ci amma ban da dan ice guda daya kaga wannan ba karamar ni'ima bace ta Allah dan ice guda daya Allah ya dauke yana su sannan lokacin da Allah ya hana su yace wala taqraba kada ma kusanta wannan shine abin da Allah ke wato jan hankalin mu akai annahyu an qurbi shay'i ablagu min annahyi an idan aka ce kar ma ka kusanta wato kar ma ka ci shi sa Allah ke cewa tilka hududullahi fala taqrabuha Allah baya san ka kusanci dokansa iyakarsa abinda Allah ya hana to ka bari abinda Allah ya hana kai kokari ka bari a littafin tafsirul almanar Muhammad Ar-Rashid mujallad 347 yace wannan kamar yadda kaji Allah ya faɗa ma annabi Adam alaihi salam ta'rifu ash-shajara ka ta'rifu al-janna wa hiya musharun ila hadhihi al-ayati bima yu'ayyinu shakhsaha wa lam yubayyin fil qur'ani nawha wa la tuwaffaha a cikin alqur'ani babu inda Allah ya bayyana wacce bishiya ce yaya siffanta Allah bai faɗa ba duk cikin alqur'ani babu inda Allah ya faɗa kuma a cikin hadisan manzon Allah babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga bishiyan nan da annabi Adam alayhi salam aka shekare shi, saboda haka kai kokarin fassara wan babu dalili akai. Allah ya hana annabi Adam ya ci bishiya dan ice daya a cikin aljanna shi ne kadai. Sace masa in kun ci wannan dan ice fa takuna minaz zalimin, za ku zama cikin azzalimai. Me ya faru?
وقال ما لهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
فوسوس لهما الشيطان شيئا يمس رأى يوسوسي يلا جمعنا من فائده shaytan ya mutu rada li yubdi lahum ma wuriya anhum min sawatihi ba dan ya nuna musu abinda aka koye musu na al'aurar su wa qala yana ce musu ma na hakuma rabbukuma an hadhihi shajara ai ma halikin ku bai hala ku cin wannan bishiya ba illa an takuna malakaini fa ce dan kada ku zama mala'iku aw takuna min al-salihin ko ku kasance cikin masu dawwama a aljanna kaga annabi adam ya ji dadin zaman sa a aljanna saboda haka yana ma so a ce ya samu dalilin da zai sa aljannan nan sai da goma a cikin ta babu fitar da shi. Iblis ya ce ai babu abin da yasa Allah ya hana ku cin wannan dan kicin. Fati idan kun ci za ku samu riba. In kun ci wannan dan kicin to fa za ku zama mala'iku. Sai ko ku za ku zama cikin masu dawwama a aljanna. Inda aka samu sabani tsakanin malamai shi ne. Mun karanta a baya Allah tabaraka wataala ya ce ma Iblis fahbitu minha. Ka fita daga aljanna. Allah madaukaki ya gaya masa ya fita daga aljanna, fa ma yakunu laka an takabbara fiha fakhruj innaka min as-sabirin. To tunda an kori Iblis daga aljanna, taya akai kuma Iblis ya samu hanyar da ya shiga aljanna? Taya akai Iblis ya samu hanyar da ya shiga aljanna? Yace yayi waswasi ga annabi Adam da Hawwa'u, yayi magana da su, ya gaya musu ga abin da yake fahimta. Ai Allah ya hana su cin wannan dan bishiyar ne saboda kada su zama mala'iku ko kuma kada su zama cikin waɗanda za su dawwama a cikin aljanna. Wa qasamahuma inni lakuma
wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin
wa qasamahuma kuma ya mutu rantsuwa inni lakuma ila ce mutu ni gare ku la minan nasihin ina cikin masu nasiha. Wato shi da ke gani yana cikin masu nasiha ga annabi Adam alayhi salam da kuma Hawwa'u. Al-Imam al-Qurtubi a tafsirinsa yana fassara wannan aya da ce Abdullah ibn Abbas da Abdullah ibn Mas'ud da jumhurul a'imma akasarin malaman sunna suna fassara cewa a gawahuma mushafa'a, shaytan ya rudi annabi Adam, wato Iblis ya rudi annabi Adam da Hawwa'u ta magana baka da baka, ta magana bakinsa da bakinsa. Wa dalilin zalika, me yasa aka ce yayi magana baki da baki da Iblis ba wai takar zuciya ba? Saboda shaytan yana iya sa maka waswasi a zuciya. Fa waswasa lahuma, waswasi yana iya zuwa na zuciya, amma waswasi bai tsaya ga zuciya ba. Waswasi yana zuwa magana ta baki, idan an zo daidai kunnenka ya zama ana maka rada, to shi ma waswasi ne. Me dalilin da yasa Abdullah bin Abbas da Abdullah bin Mas'ud suka ce ba wai takar zuciya bane Iblis ya yi ma annabi Adam alayhi salam, magana ce yayi baki da baki saboda wannan gurin? Wa qasamahuma, Iblis ya musu rantsuwa, inni lakuma laminan nasihin, lalle ne ina cikin masu nasiha gare ku. Idan takar zuciya ne ba za a samu rantsuwa ba. Kaga magana ce baki da baki kenan, sun yi magana baki da baki, har ma Iblis yake rantse musu, yake musu rantsuwa da Allah. To shi mutumin kwarai ko dama da zaran ya ji rantsuwa sai ya yarda. Mutumin kwarai da zaran ya ji rantsuwa sai ya yarda. Saboda haka Al-Imam al-Qurtubi ya ce al-muqasama zahiruha al-mushafaha, idan aka ce an yi rantsuwa to zahiri baki da baki ne, cewa Iblis ya samu damar isa ga annabi Adam bayan an kore shi daga aljanna. Babu shakka malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa a kai. Akwai waɗanda ke cewa ai Iblis ya yi amfani da macijiya ne, kamar yadda Muhammadu Amin Ash-Shankiti yake faɗa a tafsirin Abwa'ul Bayan mujallal 111. yace al-mufassiruna yadhkurun fi dhalika qissat al-hayya ya akai iblis ya samu isa ga annabi adam dake cikin aljanna tunda shi an kore shi sai malaman tafsiri suna amfani da labarin wata macijiya wa annahu dakala fiha iblis ya yarjejeniya da wata macijiya ya shiga cikin wannan macijiyan fa adkhalathu aljanna ita macijiyan sai ta shigar da shi aljanna kaga iblis ya shiga cikin maciji kuma ya shiga aljanna wal mala'ikatu almuwakkaluna biha la yashkuruna bidhalika mala'iku masu tsaron aljanna ba idan sun ga maciji ya zo zai wuce sannan ba hana shi akai ba za su dauka iblis na kare shi ba dai kawo labarin yana da tsawon gaske cewa maciji shine wanda ya kai iblis cikin aljanna ya samu isa ga annabi adam da hawwa shine Muhammadu al-Amin al-Shaykhiti yace wa kullu zalika min al-Isra'iliyyah wannan duka labari ne da aka dauko daga littafin banu Isra'il domin idan kirista suna ba da labarin zama annabi adam da hawwa a cikin aljanna zaka ga gamashi ji a gefe kaga daga littafin su ne aka dauko sai ana fassara ayoyin al-Qur'ani shi wal waqi'u annahu la ishkala bi dhalik amma ta sashin musulunci fa babu hujja da ta nuna cewar maciji ne Iblis ya yi amfani da shi ta wajen shiga aljanna kafin ya samu rubutan annabi Adam alayhi salam. Kuma sannan ba abin mamaki ba ne dan Iblis ya samu damar isa ga annabi Adam a cikin aljanna. Ba abin mamaki ba ne. Me dalili? Saboda ai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa Allah ya ba ma Iblis ikon shiga masallaci. Wannan ya zo cikin hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza nudiya li salati adbara shaytan hatta la yasma' al adhan idan an yi kiran sallah shi dan sai ya juya ya gudu saboda kada ya kiran sallah fa idza qudiya al adhan akbar da an gama kiran sallah ba shi dan sai ya dawo fa idza suwiba biha adbara ila akai iqama sai shi dan ya juya fa idza qudiya al tadwibu akbar ila an gama iqama sai shi dan ya dawo kiran sallah ya kori shaitan iqama ta kori shaitan amma sallar kanta fa ba ta kori shaitan saboda ka sai ya shigo masallaci manzo Allah yake hatta yaqira baina al-mar'i wa nafsihi har dai ya dinga sa tunani tsakanin mutum da ransa yana sa kamar maganganu daban-daban hadisin yana sahih al-bukhari kitabu sahwi da kuma sahih muslim kitabu al-masaji tunda iblis ya iya samun damar shiga masallaci kuma masallatan nan ko ina ne hatta Ka'aba Iblis yana da damar ya shiga ko ina sai dan aka ce Iblis ya samu damar isa ga zuciyar annabi Adam a aljanna wannan ba abin mamaki ba ne musamman saboda ya zama jarabawa gare shi me Allah muka ce shi a gaba
fadallahuma bil ghurur falam ma za ka shagara ba badat lahuma sa'atuhuma wa tafiqa yakhtifani alayhima min warqi janna wa nadahuma rabbuhuma alaman hakuma an tilkuma shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytan وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
الله سبحانه وتعالى يقول فدلاهما بغرور وتوكد صدق الجنة يتوكد صدق الجنة كرود كدليل ودن سليل جرهما باليمين جاء عبد الله بن عباس يا رؤيس درنتوا دعاك إذا بابك ومتين يوهي شرنتوا وكان يظن ادم انه لا يهلك احد بالله كاذبا شي النبي ادم yana tamanin mutum ba zai taba iya rantsuwa da Allah a halin ƙarya ba shi ko ya rantsa da Allah don haka sai ya gaskanta falamma zaqa shajarata lokacin da suka dandana wannan bishiyar badat lahumu sawatuhum ma fi al-awrat tabayyana gare su wannan shine asalin wato ainihin abin da Allah yake son ya gina tafsir surat al-a'raf akanta sun dantana bishiya daga lokacin albarkan da Allah ya marayuwarsu garkuwar da Allah ya ba su kariyan da Allah ya ba su rufin asirin da ya ba su karamar da ya ba su duk sai ta wargaje daga ranar da suka saba ma Allah suka shiga wahala wannan shine matsayin karatun suratul a'raf falamma zaqa shajarata badat lahumu sawatuhuma lokacin da suka dantsan bishiyar nan sai al'auratu ta bayyana gare su akwai bayanin cewa a da ba su ganin al'auran juna ba su ganin al'auran juna saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya musu sutura da haske la yara aw hadha awratu hadhihi wa la hadhihi awratu hadha wato wannan bai ganin al'auran wannan bai ganin da wannan ibnu kasir ya inganta ainihin hadisin a tafsirinsa wato dai akwai wata albarka da Allah ya marayuwar su a da ba su iya ganin aibun juna ba su iya ganin aibun juna amma daga lokacin da suka saba ma Allah sai suka koma ganin aibun juna wannan shi ya nuna maka cewa rayuwar aljanna daban ce da rayuwar duniya rayuwar da mutane za su yi a cikin aljanna ya ta bambanta da yadda rayuwa take a nan duniya a nan duniya kana ganin aibun dan uwanka amma aljanna ba za ka gani ba suna saba ma Allah sai Allah ya dauke wannan sutura da ya ba su wa tafika yaqtifani alaihima min warqil janna sai suka kama jawo ganyen aljanna suna likawa a jikin su dan su rufe al'aurar su wala dahuma rabbuhuma sai mahalicin su ya kira su Allah sai ya kira su nan take alam alhaquma an tilkuma shajara ashe ban hana ku game da cin wannan bishiyar ba wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin ashe ban gaya muku cewa shaytan makiyi ne gare ku mai bayyana adawarsa ba قال ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
قال ربنا ظلمنا أنفسنا لن تاكي يا الله مغرد كرايكم سبحانك النبي آدم أبي كوي annabi adam a jin koyi lokacin da ka saba ma Allah maza ka ka nemi gafarar sa maza Allah yake kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun dukkan adam masu kuskure ne masu laifi ne mafi alkhairi daga cikin masu laifi sune masu gaggawa masu saurin neman gafarar Allah subhanahu wataala kaga annabi adam ya yarda yayi laifi nan take rabbana zalamna anfusana ya Allah mun zalunci rayukan domin duk wanda ya aikata zunubi ya zalunci ransa ne wa in lam taghfir lana kuma in baka gafarta mana ba wa tarhamna kuma kai mana rahama lanakunanna min al-khasirin dan dai zamu kasance cikin masu hasara wannan kalmar wa in lam taghfir lana kaga ba cewa suka yi ka gafarta mana ba anan amma suka ce ya Allah mun zalunci kawunan mu amma in baka gafarta mana ba kaga ba su ce ka gafarta mana ba ko sai suka ce in baka gafarta mana ba wato neman gafara ne a fakaice kana neman gafaran Allah subhanahu wataala ta yabo gare shi kana iya neman gafaran Allah ta siffanta shi da siffa ta daukaka dan suna cewa in baka gafarta mana ba to mun tashi kaga ba sai sun ce ka gafarta mana ba kara daraja Allah ne kara daukaka Allah ne cewa matukar suna neman tsira a rayuwarsu dole sai sun samu gafaran Allah قال في الله مدفكي يجي
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
قال في الله سبحانه وتعالى يجي اهبطوا بعضكم لبعض عدو فسوك ساشن كوك ساشي سنا مكيا جولا وانا ميزني لكي يجي saboda wannan saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala me ya dalilin kiyayya saboda ganin aibun juna wato aljanna ba ka ganin aibun dan uwanka saboda Allah ya rufe ba amma saboda me saboda cikin aljanna ba a saba ma Allah don haka yasa Allah yake ce ma shi Iblis ka sauka bayyuwa kai girman kai anan bayyuwa kai girman kai anan lokacin da annabi Adam ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai zama kamala da ake ba wa mutum a cikin aljanna a raba shi da ita don haka yasa ya fara ganin aibunta ta fara ganin aibunta shi yasa kaga zaman duniya kullum muna faɗa da juna amma inda a aljanna muke fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yan aljanna gaba ɗaya kamar zuciyar mutum guda ne yan aljanna gaba ɗaya su kamar zuciyar mutum guda ne shi yasa yanda dan adam zai tashi a lahira ba ɗaya bane da halinsa a nan duniya ba ɗaya bane idan ka tashi a lahira idan har ka samu shiga aljanna to babu shakka za ka samu hali irin na mutanen kware ba hali irin na mutanen banza ba, don haka ba ka hangen ƙarfin mutum kullum, sai dai ka rika hangen kamalar mutum. To amma tun da sun saba wa Allah subhanahu wataala, sai Allah yake ku sauko duniya, ba'dukum li ba'din aduwwun, sashin kuka sashi su ne maƙiya juna, saboda wannan kuturar Allah ya riga ya karɓe ta. Walakum fil ardi mustaqarrun, kuna da matabbata a cikin duniya, wa mata'un ilahin, da kuma dan jin daɗi zuwa wani lokaci, wato zuwa lokacin mutuwan. Da yawa malaman tafsiri sukan ce an saukar da annabi Adam a wani guri, Hawwa a wani guri. Ibn Kathir ya ce waɗannan labarai yarji'u hasil tilkal akhbar ila al-isra'iliyya, babu wani hadisin manzon Allah da ya bayyana cewa ga inda aka saukar da annabi Adam, ga inda aka saukar da Hawwa, kuma babu hikimar sani. In ka sani sai ne sun taho daga aljanna, sai ka nemi sanin ina suka fara jirka, wannan kuskure ne. Allah tabaraka wataala ya karanta da mu sun saba ma Allah, saboda haka Allah ya raba su da wata sutura, wata kamala, wata ni'ima da ya musu. Wannan shi ne babban darasi, kada ku saba ma Allah, saboda kuma Allah maɗaukaki zai raba ku da wata ni'ima da ya baku. Kada sai Allah ya ce musu kala fiha tahayun, Allah maɗaukaki yake kala cikin ƙasa a nan duniya tahayuna za ku samu rayuwa, wa fiha tamutuna a nan duniyar za ku mutu, wa minha tukhrajuna, kuma daga ita ƙasan nan dai za a fitar da halittanku. Kaga nan za mu rayu, nan za mu mutu, sannan kuma daga ƙasan nan dai Allah zai fitar da halittanmu. Saboda ɗan adam ya ji daɗin zaman rayuwan, lokacin da Allah ya tashi halittar annabi Adam, sai da ƙasan duniya ya yi halittan, wato da ƙasa na nan duniya ya yi halittan. Saboda Allah ya riga ya ƙaddara zaman annabi Adam a cikin aljanna na wucin gadi. Don haka halittar annabi Adam da aka yi, sai aka yi shi da ƙasa ta nan duniya. Don haka da ya bar aljanna, sai Allah ya dawo da shi duniya, sai zama ya dawo gurin da ya dace da halittar shi. Shi yasa kaga Allah yake cewa fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Don haka babu inda ya fi dacewa ɗan adam ya rayu kamar wannan duniya. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar, saboda halittar duniya ta dace da asali halittarsa. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, Allah maɗaukaki ya gafarta mana kuskure. An ce in sanar jiya muka nemi taimakon bayan Allah game da amfusfaya, amma jiyan nan kafin yau har Allah ya sa an samu. An samu bawan Allah wanda ya tsaya, an ce ko treasurer na ƙaramar hukuma ne, an ce shi ne wanda ya siyo amfusfaya irin exactly wanda muka bayyana. Allah ya saka masa da alkhairi. Duk da haka muna nema har yanzu a ƙara, ba za mu ce ya isa ba, saboda idan muna da guda biyu ya fi a ce muna da guda ɗaya, idan ta ya tsaya sai a ƙara da guda, ko? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka